أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. منا غودي الله تبارك وتعالى وندي ساكي قدر حد ورمو أولنا مسلاتين المهاجرون دومنشي غباد تفسير القرآن بجرمة عندما كي تفسيري أتكين سورة البقرة جيا mun tsaya ƙarshen aya ta 122 ko wanda 22 bayyin mun tsaya 121 kenan zamu tashi 122 insha Allah. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Yau muna 5 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake daidai da 5 ga watan 3 shekara ta 1225 miladiya. Kafin mu fara, akwai tambaya guda ɗaya wanda mai tambayar yake cewa mutum ne ake bin sa azumin watan Ramadan na bara, ga kuma ne Ramadan ɗin ya zo, to yanzu ya zai yi kenan? Lallai in dai mutum ya samu dama, ma'ana lafiya yake, ko kuma ya samu abin da zai ciyar yake, to lallai ya yi laifi kwarai da gaske ga Allah tabaraka wa ta'ala. Domin shi azumin watan Ramadan ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda 5, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi na cewa buniyal islam ala 5. A cikin waɗannan al'amura guda 5, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sawmi ramadan, da azumin watan Ramadan ɗaya ne daga cikin ginshiƙai na addinin musulunci. To duk abin da yake musulunci a kansu aka ɗora shi, to lallai bai kamata musulmi ya wasa da wannan ba. Yanda malamai suka ce hukuncin, kamar Imam Malik an tambaye shi, ya amsa a cikin littafinsa na Muwatta, dangane da mutumin da aka bi shi azumi sai bai yi ba, wani Ramadan ɗin ya zo, ya yi bayani, ya amsa da cewa idan mutum ba shi da lafiya ne, to wannan yanzu abin da zai yi, kuma yanzu ya samu damar ya ciyar, to yanzu zai ciyar ne ya nemi wato gafarar Allah tabaraka wa ta'ala, ya ciyar na wancan ɗin, na bana shi ma ciyar wace dai a kansa. Idan kuma mutum ya samu damar ya ciyar, ko kuma ya samu damar ya rama azumi ya kiramawa, ya samu damar ya ciyar ya ki ciyarwa har wani Ramadan ya zo ya haɗu da wani Ramadan, Imam Malik da shi da wasunsu suka amsa da cewa abu biyu ne a kansa, kuma al'amura guda 3. Na farko, zai rama wancan azumin, baya da haka kuma zai ciyar. Kenan yanzu tunda Ramadan ya zo, zai ciyar na wancan Ramadanan, ya ci gaba da yin wannan Ramadan ɗin kala ce, to ka irga waɗansu kwanakin bayan Ramadan karamu. Idan mutum ya bar azumin Ramadan har ya kai watan Sha'ban, to babu laifin komai a kansa, sai dai ya so ya yi sakaci, amma ba laifin komai a kansa har Sha'ban ya zo, ma'ana daga shi sai Ramadan. Amma har Ramadan ya zo, yana da dama to gaskiya ne saboda ka amsar wannan wallahu alam shine idan da dama ramawa da damar shirwa mutun yayi ganganci har ramadan ya zo to yanzu zai ciyar akan wancan ramadan din da ya gabata wancan adadin yawan azumin kuma bayan sallah zai rama adadin azumin da ake yi sa bayan haka sai ya nemi gafarar Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai gafara ina fata an gane ciyarwa kuma wasu daga cikin malamai suke cewa muddi ɗaya ne wasu suka ce a'a muddi biyu kamar bin bas fatoyinsa yana magana ne shi duka akan cewa muddi biyu mutum zai bayar na abinci abinci kuma wanda ya zamto shi ne gama garin abinci ko abincin da aka fi amfani da shi a garin da mutum yake rayuwa kamar mu a nan a ce shinkafa ko wani shinkafa daga cikin al'amuran da aka fi wato amfani da su musamman dai shinkafa din ina fata an gane wannan shi ne a takaice wallahu alam insha Allah za mu tashi fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya bani isra'ila zukuru ni'mati allati an'amtu alaykum
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي يا بني إسرائيل يا قو زوريار واتو النبي يعقوب عليه السلام وذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الله تبارك وتعالى يتي كوتنا نعمة تادنا نعمة تأكمك وأني فضلتكم على العالمين كماني نافي في تاكو واتو أكن صورا تالكي أكن صورا جماعة ya bani isra'ila ya ku banu isra'ilawa isra'il shine annabi yaqub shine isra'il ya'yansa kuma zuriyarsa su ake ce da su ya'yan banu isra'il wato ya'yan isra'il Allah ta'ala ce ku tuna ni'mata da ni'imta ta akan ku na anni wa anni faddaltukum 'alal alamin na fifita ku akan sauran mutane akan sauran talikai malamai suke cewa na fifita ku akan sauran jama'a ana nufin sauran jama'ar da suka wuce na baya wasu suke cewa alami zamanikum sauran jama'ar da kuka yi rayuwa a zamanin ku tare amma banda jama'ar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana an fifita banu isra'ilawa ne akan sauran wanda suka gabata ba akan wannan al'umma ba amma wannan al'umma الله تبارك وتعالى يا تبت رمنا نشيوا إتشي تفكوتي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وأن إتشي الأمة مجيجيشي زاببية وتتفكوة كنتم خير أمة أخرجت للناس كوني الأمة ده الله تبارك وتعالى يزاب يفي في تاكو أتشكين صورا جماعة وأني فضلتكم على العالمين lalle ni na fifita ku akan sauran jama'a wato akan sauran al'alamin a wani gurin Allah tabaraka wa ta'ala yace ya bani isra'ila zukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ya ku banu isra'ilawa ku tuna ni'mata da nayi akan ku ku cika alƙawarina zan cika muku alƙawarin da nayi muku na duk wanda ya kadaita ni yayi biyayya ga annabin da na turo zan sa shi gidan aljanna wata aya kuma Allah ta'ala yake cewa ya bani isra'ila zukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal alamin kamar yanda yake a cikin wannan aya din ya ku banu isra'ila ku tuna ni'imar fa da nayi muku na fifita ku akan sauran al'ummomi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya banu isra'il wato annabawa da yawa daga cikinsu zuriyar annabi yaqub kenan alaihi salam na'am
wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin wala yuqbalu minha wala yuqbalu minha 'ilmu
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي واتقوا يوما كدي صوران وني ني لا تجزي نفس عن نفس شيئا وني ني دا وتري بت اي ودا تروا وتري وانا ابو معنى وتري بذات دوكي وتري abinda ta aiwatar a gidan duniya ba wanda zai magance maka matsalar da ka bewa kanka a gidan duniya haka nan ba wanda laifinsa zai shafe ka gobe alkiyama matukar dai ba wanda kai kake da rawar gani wajen aikata laifin nasa ba wala yuqbalu minha adl ba za a karba wa rai wani kwatankwaci a matsayin wato beli ko fansa ba ta bada wani abu ta fanshi kanta ko ne ya bada wani abu ya fanshi dan uwansa wala tanfa'a shafa'a haka nan alfarma ko kace ceto ba zai amfana da wata rai ba wala hum yunsarun ba kuma za a taimake su ba Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wala tanfa'a shafa'a ceto ba zai amfanar da wata rai ba kowace rai kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abinda ta aiwatar kowa za ta samu Allah tabaraka wa ta'ala yace ceto ba zai wata rai amfani ba malamai suke cewa wasu ayoyin da wasu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da cewa gobe alkiyama lalle akwai ceto amma wannan aya Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wala tanfa'uha shafa'atu wace to ba zai amfanar da wata rai ba suka ce abinda ake nufi ceto na ganin dama idan wani ya ga dama ya cece ka ko tun daga duniya ka ce wani in mun je ka cece ni to irin wannan ayar take korewa amma ainihin ceto din yana nan annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da aka rawaito daga Abi Sa'id al-Khudri yake cewa wasu mutane a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah shin zamu ga ubangijin mu ranar alkiyama zamu ga Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce eh za ku ga Allah shin idan rana da rana yinin da babu gajimare babu hazo idan kuna so ku ga rana kuna yin turereniya wani dan matsan in ga rana sabai suka ce a'a yace shin idan ran 14 tayi ga wata kuma babu gajimare babu hazo babu wani duhu idan kana so ka ga wata da daddare ran 14 sai ka ce wani matsa sai an yi turereniya wajen kallon wata sabai suka ce a'a yace to kamar haka kowa zai ga ubangiji subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ranar alkiyama tayi sai wani mai kira yayi kira yace kowace rai kowace al'umma ta bi abin da take bautatawa a gidan duniya masu bautar rana su tafi masu bautar wato shanu su tafi masu bautar wuta su tafi masu bautar gumaka kowa ya tafi zuwa ga abin da yake bautatawa annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai ya zamto waɗanda za su rage su ne yahudu da nasara da kuma musulmai sai a ce da yahudawa wa kuke bautatawa sai su ce mu muna bautawa Uzairu dan Allah ne sai a ce da su ƙarya kuke Allahu tabaaraka wa ta'ala bashi da mata kuma bashi da da sai su ce ya uba sai a ce su tafi sai su tsaya sai Allah ta'ala ya ce da su me kuke jira ne su ce ya ubangiji ishuwa muke ji ishuwa ce ta dame mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a shayar da su da wani ruwa wanda yake mai zafi wanda idan suka sha zai zagonyar da dukkanin wato kayan cikin su gaba daya sai su nasara sai a ce da su wa kuke bautatawa an ce kowa ya tafi su ce mu muna bautatawa mun bautatawa Isa dan Allah ne sai Allah ta'ala ya ce ƙarya kuke Allah bashi da mata, bashi da ɗa. Sai ya rage su ma daga nan sai a kora su wato zuwa ga wutar jahannama. Sai ya zamto a lokacin musulmai ne kawai mutanen kwarai da waɗanda suke masu saƙo a cikin musulmai su ne kawai za su yi ragowa. Sai ya zamto a kai ‘yan wuta cikin wuta, ‘yan aljanna kuma a kai su cikin aljanna. Sai wannan ‘yan aljanna su zance, ya Ubangiji, ya Allah, akwai ‘yan uwanmu, akwai suwana, suwane, mun kasance muna azumi tare, muna yin sallah tare, tare muke zuwa masallaci da su, mu haɗa sahu tare. Ya Ubangiji, ka ba mu damar mu je mu cece su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku je ku. Duk wanda kuka samu a cikin zuciyarsa akwai wato kwatankwacin girman dinare ko dirhami na imani, ku turo shi daga cikin wuta. Idan suka je za su gane wasu mutane sai su fito da su. Idan suka ɗebo waɗannan mutane ɗin sai su, ya Ubangiji, irin waɗannan fa sun ƙare. Sai ce, to ku je ku, duk wanda yake yana da imani kwatankwacin rabin dirhami ma ku fito da shi. Su ma in suka ƙare su dawo su, ya Ubangiji, masu wannan adadin imanin fa sun ƙare. Ya ce, ku je ku, duk wanda yake a cikin zuciyarsa akwai mithqala dharra na imani shi ma ku fito da shi. Hadisin manzo Allah ke cewa za a fito da mutane sun tauye, sun ƙone, sai a zo a ajiye su a bakin wata ƙorama a bakin gidan aljanna. Sai su fara tsurowa, jikinsu ya fara tohowa kaɗan 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 haka. Allahu tabaraka wa ta'ala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan wato annabawa su ma za su yi, bayan annabawa su ma sun yi nasu, mala'iku su ma sun yi, salihan bayi sun yi. Sai Allahu tabaraka wa ta'ala, idan bayi suka ce da shi, suka ce da shi, wato duk wanda muka siffata din nan fa sun kare. Sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya je da kansa ya fito da waɗansu al’umma a lokacin sun ƙone, sun tuƙunƙune, a zo a zuba su a wannan wato ƙorama ɗin da suke bakin gidan aljanna, sai jikinsu ya toho. Sai Allah tabaraka wa ta’ala ya yi umarni a shigar da su gidan aljanna, saboda suna da tauhidi ne. Allah tabaraka wa ta’ala sai ya ce da ‘yan aljanna, shin kuna son wani abu na ƙara muku, kun ji daɗin abin da na muku? Sai ‘yan aljanna sai, ya Ubangiji, yaya ba za mu ji daɗi ba, alhali ka ba mu aljanna, ka tseratar da mu daga wuta. Sai Allah tabaraka wa ta’ala ke cewa, bana ba ku abin da ya fi wannan ba? Sai su ce, ya Ubangiji, menene ya fi gidan aljanna? Sai su ce, sai Allah ta’ala ya ce, ridaya fala askhatu alaikum ba'dahu abada, shi ne yardata, ba zan taɓa yin fushi da ku ba har abada. Babban jin daɗi kenan wato yardar Allahu tabaraka wa ta’ala. Ya Allahu tabaraka wa ta’ala, ka samu cikin bayinka waɗanda ka yarda da su. Shi yasa daga zarar an ce sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce radiyallahu anhu, Allah ta’ala ya ƙara musu yarda. Wanda Allahu tabaraka wa ta’ala ya ce, ranar da ainihin ceto ba zai yi amfani ba. Ceto haka kullum ka ce wane? Ka samu alayin ceton karen kiyama, to irin wannan ba zai amfani ba, domin shi wani ɗin ma bai sani ba zai zamto cikin masu ceto ko ba zai zama ba, ko shi ma in an tashi alkiyama zai nemi shi ma wani ya cece shi ne, ko kuma ya halin zai kasance shi ma ba shi da tabbas. Ba ku wanda yake da tabbas cewa gobe alkiyama, ana tashin alkiyama shi ɗan aljanna ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa mutanen kwarai su ne masu rabauta, ko shakka babu. Amma ka ce kai kana da garanti, a in ka faɗa ka yi ganganci, babban ganganci kuma. Sai an tashi alƙiyama, sannan a gane wane ne yake kyawun aiki da gaske ɗin, wane ne kuma ya munana aiki da gaske. Muna roƙon Allah ta'ala ya tayar da mu cikin waɗanda suka kyautata ayyuka. Saboda ba wanda zai ce ya lamunce maka gidan aljanna, ya lamunce maka ka ci gaba da wato bindimarka a rayuwar duniya, ai tunda kana kaza khalas Allah mun ce maka a'a. Ga sayyidina Usman, ga Abdurrahman bin Auf, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi, duk abin da kai bayan yau sai ka shiga aljanna. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa haka yake, tabbas haka ne, gaskiya ne. Amma tare da haka, waɗannan sahabbai ba su daina tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba, ba su daina aikata ayyuka na kwarai ba, su bada da yawa daga cikinsu suna duniya Allahu tabaraka wa ta'ala ya tabbatar musu ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su ɗan aljanna ne. To yanzu mu ne fa aka ce da kai ga tabbas ka ɗan aljanna ne da gangancin da mutum zai ya wuce gona, sai ya wuce gona da iri. Kuma mutane da sun shiga uku aka ce ga wani tabbas kai ɗan aljanna ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So da mutane fa sai da hali yayi. Saboda shi ɗan adam zuciyarsa tana raya masa mummunan abu ne. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa lamartu bisu. Kullun zuciya ita tana umartar mai ita ne da mummunan aiki. To magabata sayyidina Umar, sayyidina Abubakar, sayyidina Uthman, sayyidina Ali da sauransu suna duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu. Wasu ma ba sau ɗaya ba sau biyu ba cewa wani kai fa ɗan aljanna ne. Amma zaka ga takatsantsan mutum yake. Ba wai dan ya ƙareta wacce maganar ba, a'a ya tabbatar haka yake. Amma bari yayi kaffa kaffa domin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mamallakin komai. Na'am.
Wa in tibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa ajabahu. قال إني داعٍ لإلاف ما قال ومن كلية قال لا ينال عهد الظالمين.
طيب الله تبارك وتعالى يأتي وإذ تلا إبراهيم ربه تنيا يندى Ubangijin annabi Ibrahim ya jarrabe shi bi kalimatin da wasu kalmomi, fa atamma hunna, sai annabi Ibrahim alaihi salam ya cika waɗannan kalmomi, mana wannan umarni da aka masa. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama, ni zan sanya ka ka zamto jagora shugaba ga jama'a ga mutane. Qala sai annabi Ibrahim ya ce wa min dhurriyyati, ya Ubangiji kuma ka sanya jagoranci da shugabanci din cikin wato zuriyata, ƴaƴana su ma su zamto jagorori na addini. Ba yana nufin jagorori na duniya na samun kuɗi ba, jagorori na addini. Qala sai yace sai Allah tabaraka wa ta'ala yace la yanalu ahadiz zalimin, lalle fa azzalimai ba za su samu alƙawarina ba, ma'ana duk wanda ya shirka ba zai samu aminci daga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimati, yayin da ka tuna yayin da Ubangijin annabi Ibrahim ya jarrabe shi da wasu kalmomi, fa atamma hunna, annabi Ibrahim kuma ya cika su. Dama wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa Ibrahim alladhi waffa, annabi Ibrahim wanda ya cika wato abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da shi. Malamai suke cewa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim bai taɓa jarrabar wani bawa da wannan ya cika ba, ba wanda za a iya rattaba masa waɗannan al'amura duka ya iya yin su gaba ɗaya sai dai annabi Ibrahim alaihi salam. Shi yasa da ya addu'a cewa ya Ubangiji, da Allah ta'ala ya ce da shi zan sanya ka ka zamto jagora shugaba abun koyi ga jama'a, ya ce ya Ubangiji zuriyata ƴaƴana su ma su zamto haka. Sai Allah ta'ala ya ce la yanalu ahadiz zalimin, azzalimai wanda suke basu da imani fa ba za su samu wannan alƙawarin nawa. Annabi Ibrahim alaihi salam wato shine wanda yake Allahu tabaraka wa ta'ala yace shi khalil ɗinsa ne, kamar inda Annabi sallallahu alaihi salam yake cewa inna Allaha takhazani khalila kama takhaza Ibrahima khalila. Allahu tabaraka wa ta'ala ni ma ya ɗauke ni ya riƙe ni a matsayin khalil, masoyinsa kamar yanda ya ɗauki annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa. Annabi Ibrahim Allahu tabaraka wa ta'ala da yace inni ja'iluka lin-nasi imama, a wata aya yace inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin. Lalle annabi Ibrahim alayhi salam shi fa ya kasance al'umma ce, ma'ana shugaba ne, qanitan lillahi wanda yake mai biyayya ga Allahu tabaraka wa ta'ala, hanifan wanda yake tsayayye ne akan addinin musulunci, wato akan shari'ar Allah, walam yaku min al-mushrikin, annabi Ibrahim bai zamto daga cikin masu tarayya da Allah tabaraka wa ta'ala da komai ba a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yace qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qayyiman millata ibrahima hanifa mikakken addini shine addinin ibrahim annabi ibrahim alaihi salam wanda yake ya miƙe akan siratul mustaqim annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce da shi ya rasulullah mun san yanda za mu rika yi maka sallama idan kuma salati ne ya za mu rika yi idan mun zo da za mu ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to salati kuma ya za mu rika yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku rika cewa wa qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa tarwaya fil alamina innaka hamidul majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan zaku rika mun a matsayin salati so daga babu wani salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da yafi irin wannan salatul ibrahimiyya din to kaga matsayin annabi ibrahim kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rika cewa ya allah kayi salati bisa manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kayi salati bisa annabinka ibrahim kama sallaita ala ibrahim kamar yanda kayi salati ga annabi ibrahim kaga lallai kenan matsayin annabi ibrahim ya kai ta yanda manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku roki allah ku mun salati ku ce ya mun irin yanda aka yi wa annabi ibrahim saboda haka allah tabaraka wa ta'ala ya sanya annabi ibrahim ya zanto me inni ja'iluka linnasi imama na ya sa shi ya zanto wato shugaba kuma shugaban me abun koyi dangane da kalmomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarraba annabi Ibrahim da su malaman tafsiri magabata sun yi rubutu mai tsawon gaske sun yi maganganu masu yawa akan cewa waɗanne ne kalmomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarraba annabi Ibrahim da su kuma ya cika su ne umarnin kayi kaza ka bar kaza kayi kaza kayi kaza kuma duka yayi to sun yi ta maganganu wanne ne waɗannan da yawa dai daga cikin maganganun an rawaito athar ne daga Abdullah ibn Abbas a wani akar da aka rawaito yake cewa wannan wato wasu kalmomi ne guda 30 daga Ibn Abbas Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato ya jarraba annabi Ibrahim da su yake cewa daga ciki su ne fadin Allah tabaraka wa ta'ala التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله waɗannan wato aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas yake cewa waɗannan suna cikin waɗanda wato kalmomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim alaihi salam ya sake cewa akwai waɗansu guda goma kuma innal muslimina wal muslimati wal mu'minina والمؤمنات والقانتين والقانتات zuwa ƙarshen aya yake cewa waɗannan su ma suna daga ciki sauran kuma su ne qad aflahal mu'minun zuwa su ma ƙarshen su wata riwaya da aka samu daga Ibn Abbas din dai shi ma yake cewa al-amra kalimat da Allah tabaaraka wa ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim da su ya kuma cika su ne ababe kamar haka na farko qassu shari wato rage gashin baki dan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya sai sai gashin bakinsa kada ya bar shi yayi buzuzu haka ya zamto yana iya shiga cikin abinci ko cikin abin sha sai ya zamto ya zama wato sai ya zamto kazanta mutum ya sai sai gashin baki ya zamto dan kasa kasa haka to wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin da aka jarraba annabi Ibrahim kuma yayi haka din ma'ana ya rage gashin baki ba mutum ya bar shi buzuzu ya ce ai shi fuskar maza inda za a ji tsoron sa sai ai shi kaura ne a ganin shi da gashin baki za a fi taka masa nesa amma nawa ne da gashin baki kuma za ka ganin shi da tarankun yana kwance ba lafiya to kaga ya ne gashi da gashin bakin sa buzuzu amma kuma yunwa taka masa amma yana tsoron ka ba amma ka ba ya dane shi amma yanzu ya zo zai mutu ga kuma gashin bakin sa yayi dan a ji tsoron sa gashi kuma yana tsoron bai sanya zai cika ba so daga duk ba wani abu da mutun zai ware yace bari ya barka ba dan muka nan su rika jin tsoron su wannan duk yaudarar kai ne kawai mutane dukkan su mutane dukkanin kowa kuma bawan Allah ne wanda ya fi wani a gurin Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya fi tsoron sa ko mace ko namiji wata kila matar wani ta fi shi a gurin Allah wata kila mijin wace ya fi ta a gurin Allah yanayin tsoron Allah mutun shine yanayin matsayin sa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala a wannan asar yake cewa Annabi Ibrahim alaihi salam kuma shine farkon wanda ya kaciya wa awwalu man qallama al-azafir kuma shine farkon wanda ya yanke wato farci kuma shine wa awwalu man ra'a ash-shayba shine farkon wanda ya ga furfura a jikinsa falamma ra'ahu yayin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya ga wannan furfura sai ya ce ya rabbi ma hadha ya ubangiji wannan menene ga wani gashi yayi fari a jikina qala sai Allah ta'ala ce da shi simatul wiqara wannan siffa ce alama ce ta nutsuwa ya kai Annabi Ibrahim qala sai Annabi Ibrahim yace ya rabbi zidni wiqara ya ubangiji a ƙara mun tunda alama ce ta nutsuwa an rawaito kuma daga mujahid wato dalibin Abdullah dan Abbas dangane da wannan kalmomi ne Allah tabaaraka wa ta'ala ya jarraba Annabi Ibrahim da su yake cewa su ne kalmomin gaba a cikin ayar inni ja'iluka linnasi imama yake cewa waɗannan su ne abinda aka jarrabe Annabi Ibrahim alaihi salam da su an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda kuma akan ƙarƙashin wannan aya Imamul Bagawi yake cewa akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas cewa faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna yake cewa asharun waɗansu kalmomi ne guda goma sittun fil insan wa arba'un fil mashaa'ir wato abubuwa ne guda goma guda shida a jikin dan adam ne guda hudu kuma wato yayin aikin hajji ne guda shidan da aka jarraba Annabi Ibrahim kuma dukkan su ya cika su ne halqul ana shine mutun ya aske gashin mararsa kuma Annabi Ibrahim an umarce shi kuma ya aiwatar wa natful ibdi da kuma aske ko tsinke gashin hammata an umarce Annabi Ibrahim kuma ya aiwatar da wannan wal khitan da kuma yin kaciya an umarci Annabi Ibrahim kuma yayi wannan saboda haka kaciya tana daga cikin sunna tana daga cikin ayyuka na tsafta kuma tana daga cikin ayyuka wato na sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tana daga cikin ayyuka na sunna ta ainihin annabawa tunda Annabi Ibrahim shine ya fara wannan kamar yadda yazo a cikin wannan asar kuma baya da haka abin da ya shafi kaciya din nan wato ana iya wa namiji kuma ana iya wa mata kamar su Larabawa har yanzu da yawa suna yi wa mata ma kaciya sai dai waɗansu ƙasashen na sani kamar Sudan hukumar lafiya wazaratu siha ministry of health ta sa dokar yi a matsayin sun hana amma dai galibinsu suna yi a gida haka a ɓoye ba sa yi asibiti tunda gwamnati ta sa doka amma da asibiti ma suke yi sai ya zamto a gida akwai masu yin kaciya cikin mata za ka ga lokacin kaciya ya yi mai kaciya ta shiga can gidan ta yi wa yarinya a can gidan kaciya ta je cin ta mata kaciya na taba karanta abinda wata medical doctor wata yar Masar ta rubuta akan matsayin yi wa mata kaciya a lafiyance ta rinka faɗan fa'idojin al'amura ɗin daga ciki take cewa yanda mata suke idan suka ɗan ɗauki lokaci ba su tsaftace jikinsu ba su yi wanka ba za ka ji yanayinsu ya canza suna wani wari-wari ko wani irin hamami ya ce duk wacce aka mata kaciya ba ta irin wannan saboda an fitar da wannan jinin da yake haɗuwa ya zamto jikin yana irin wannan yanayi daga cikin fa'idar kuma shine yana rage wa mata sha'awa musamman kafin su yi aure babu irin wannan fitintunin shi yasa zaka ga zai yi wahala ka sami sai ɗaiɗai a ƙasashen Larabawa a ce ga mace kafin ta yi aure ta taɓa suna zai wahala sai ɗaiɗai saboda sai mace ta yi shekara 40 ba ta sha'awar wani namiji zo fitar ita kwata-kwata wata shekara 35 wata shekara 30 za a gansu manya-manya masu yi aure kuma babu wata fitina kwata-kwata shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama da mata suka zo suna mubaya'a ya karanta musu faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nabi idza ja'aka al-mu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrikna wa la yazunu cewa ba za su yi zina ba sai Hindu bintu Utba matar Abu Sufyan sai take cewa Rasulullah yanzu kiyama mace sai ta yi zina saboda a lokacin suna sabon abu ne ya za a ce zina kuma ya kuma a ce tana da uwa ta yi zina wannan zai yi kuwa Rasulullah kaga fa a dadin kenan su abun mamaki ne to amma yanzu fa musamman mu a ai kawai ruwan dare ne gashi Allah kare sauraka wal khitan annabi Ibrahim alaihi salam kuma shi wato ya yanke farce ya kuma wato yi ainihin aswaki da kuma wanka ranar juma'a waɗannan al'amura guda hudu kuma waɗanda suke a ainihin wato yayin aikin hajji sune ainihin tawafi da sa'i idan aka ce tawafi kuma shine zagaye Ka'aba sau nawa sau bakwai in aka ce sa'i kuma tsakanin Safa da Marwa shine kaikawa tsakankanin Safa da Marwa shi ma sau bakwai wa ramayul jimar da kuma jifan shedan wal ifada da kuma tawaful ifada waɗannan su ne ababen da Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarraba annabi Ibrahim da su kuma ya cika kamar yadda aka samu wani asar an samu wani asar kuma cewa abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya jarraba annabi Ibrahim kuma ya cika shine na cewar ya yanka ɗansa to cewa yanka ɗansa ya yanka ɗin ne bai yanka ba amma malamai suke cewa ya cika tunda ya himmatu zai yi ya himmatu cewa zai yanka ɗansa ya gaya wa ɗansa ya kai ɗana ni fa na yi mafarki fa ina yanka ka ma'ana su kuma annabawa an saka ba a cikin bacci to wahayi ne da gaske ne ya ce ya babana duk abin da Allah ta'ala ce ka yi kawai ka aiwatar ni insha Allah zaka same ni ina daga cikin masu haƙuri zan jure zan kwanta ka yanka ni in dai haka Allah ta'ala ya ce ai kawai kalas tunda daga Allah ne ai gaskiya shi to saboda haka wannan suke cewa wannan shine wato kalimat din da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarraba annabi Ibrahim domin jarrabawa ce babba a ce yanka ɗanka ka ce to a gwanin jarabawa ce miyan musu ga kaciya ai baya kashe shi ba ne kuma tsarta ce kuma samun masa lafiya ne amma za a ga uba in za a yi wa ɗansa kaciya kaga kaciya ba sai ya kau da kai saboda tausayin ɗan to shi kuma na ce aka yi yanka shi ya ce zan kwanta ka yanka ne shi kwanta in yanka ka kuma ɗan fa annabi ne na fatan gani kaga yanzu a ce ga ɗanka malami ne kaga za ka ji ba ka san abu ma dai taɓa shi ko kuma ga ɗanka ma a yanzu ma a ce ga ɗanka babban mai kuɗi ne ce kuma za a yanka shi ka san mutum yana da ƴaƴa da yawa wanda yake ya fi kuɗi yana jin to wannan fa babbar kadara sa kenan babbar damuwa sa kenan ko da yaushe concentration sa yana kan wannan wanda in ta kama shi zai kawo wasu kuma suke cewa kalimat da aka jarraba annabi Ibrahim shine yayin da ya ga wata ya ga rana ya ga tauraro ya ce wannan shine Allah falamma janna alaihi laylu ra'a kawkaba qala hadha rabbi yayin da dare ya yi duhu da ya ga tauraro sai ya ce wannan shine ubangiji na falamma afala qala la uhibbu al-afilin da tauraron ya kauce sai ya ce a'a ban na son masu kaucewa ma'ana lokacin annabi Ibrahim da suka matsa da cewa wane ya ce shi allansa rana wane ya ce wato kaza da ya sassaƙo wani itace shi ne allansa annabi Ibrahim ya kira ya ce suka ƙi sai ya ga wani salo na da'awa ce to in dai haka ne waɗannan su ne alloli to ga Allah na can wancan tauraron da tauraro lokacin sai ya tafi ya ce to gaskiya wannan ba shi ne Allah na ba tunda ya tafi ban na son me abin nan bari in canza wani tunda haka suke yin abin to kaga ya gwada musu mai cewar wato ya bi su salo na cewar wannan abin da suke kai fa ba gaskiya ba ne tunda ubangijin ka ne ba dama ya tafi a ce yanzu baya nan yayin da tauraron ya tafi sai ya ce a ban na son Allah mai tafiya falamma ra al-qamara bazigan qala hadha rabbi da ya ga wata ya fito sai ya ce to ga nawa ni ma na zaɓa kun ga nawa ni ma to shi ma da ya tafi sai ya ce kai ya ubangiji fa in dai baka shiryar da ni ba to zan kasance daga cikin batattu yake fada wa mutanansa kaga kenan karan fari ya gwada musu kamar yadda suke zaba shi ma bare zaba wani sai kuma ya gwada musu cewa ya Allah yana gwada musu ne Allah fa yana nan Allah gaskiya akwai Allah gaskiya wannan dishin ne ya Allah in ba baka shiryar da ni ba ya ubangiji zan zanto daga cikin batattu kaga ya isar musu da wani sako kenan to sai rana ta sake fitowa فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا ربي هذا اكبر يايين da yaga wato rana ta fito sai yace wannan ne ubangiji na to ku jama'a wannan kuma shine babban da ita ma rana lokacin fado wacce yi da ta fadi sai yace ya ku mutane na ni fa na barranta daga abin da kuke hada Allah da shi domin waɗannan allolin duka tafiya suke kaga wani kai ma ka takon da kasa sar aka ce shine Allah kaga ya fara yin kaciciya to ni ma na dauki rana gashi ta fadi na dauki wata ya tafi na dauki tauraro ya tafi ce wannan shine abin da aka jarraba shi da shi kuma annabi Ibrahim alaihi salam ya cika malamai dai sun kawo maganganu da yawa kwarai da gaske Allah tabaraka wa ta'ala da yace zan sanya ka ka zamto shugaba ga mutane sai annabi ibrahim yace wa min zurriyati ya ubangiji hakanin zuriyata ƴaƴana su ma ka sa su zamto jagorori da za a rika koyi da su kala sai allah tabaaraka wa ta'ala yace la yanalu ahadi zalimin lalle azzalimai fa ba za su sami alkawari na ba menene alkawarin shine malamai suke cewa alkawarin allah tabaaraka wa ta'ala shine wato kariya aminci daga shiga wuta Allah ta'ala yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahumul amn wadanda suka yi imani basu cakuda imanin nasu da zalunci ba kaga wa lam yalbisu imanahum bi zulmi basu cakuda imanin da zalunci me zalunci a wannan ayar shirka la yanalu ahdiz zalimin ma'ana kenan me mushrikai ba za su sami alkawari na ba me alkawarin Allah ta'ala yace a watar aya ce ulaika lahumul amn suna da aminci mana duk wanda yake mushriki fa koda a zuriyar ka yake ban yi alkawarin sashi ya zanto shugaba ba ban yi alkawarin wato zai samu aminci daga azaba ta ta wuta ba duk wanda ya shirka lalle Allah tabaaraka wa ta'ala zai azabtar da shi na'am
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعابدين والركع السجود
حياك الله الله تبارك وتعالى يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس كتنا يا يند مكا سنيا البيت ما نكعب مثابة للناس أما ينقلون كوما وابا متعنيد وأمنا a matsayin kuma gurin aminci wa takhudhu min maqami ibrahim musalla kuma kuriki daga maqami ibrahim kuriki gurin yin sallah wa ahidna ila ibrahim mun alqawaranta zuwa ga annabi ibrahim wa isma'ila da kuma dansa annabi isma'il an dahira baytiya lil ta'ifin shine ku tsarkake daki na ga masu tawafi wal akifina da kuma waɗanda suke mazauna gurin warruka sujud da waɗanda suke sun zo domin su yi sallah sun zo su yi ruku'u su yi sujjada ma'ana sun zo yin sallah Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa iz ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas ne yayin da muka sanya al-bayt al-bayt ana nufin Ka'aba dakin Allah Ka'aba na fata gani ya zamto mathabatan lin-nas gurin komawar mutane duk wanda yaje Ka'aba duk wanda yaje garin Sa'ud garin Makka yana hango Ka'aba sai ya ji wani yanayi na daban abinda bai taba ji ba a rayuwarsa saboda wannan ɗakin shi shi kadai ne babu irinsa gaba daya a duniya tunda aka halicci duniya shi kadai ne kuma har duniya ta tashi shi kadai ne ba wani ɗaki da wasu za su taba ginawa wanda ya kai wannan saboda kuma mutum yana ganin sa sai ya ji daban to kuma duk wanda ya je gurin da Ka'aba take ko ya dawo garin su sai ya yi kadai Allah ta'ala saki mai da shi ko ya sha wahala a aikin haji an kai shi asibiti ko ya kare in ya dawo sai ya yi addu'ar Allah ta'ala ka saki mai da matabatan linnas mun sanya shi ya zanto marja'an linnas gurin komawa wanda bai je ba kullun me addu'ar ka Allah ta'ala ka kai mu ko wanda kuma ya je kullun Allah ta'ala ka mai da mu Allah ta'ala ya ce mun sanya shi matabatan linnas wato gurin idan mutum ya je aikin haji ya dawo sai kaga kana yana burge ka kawai kana sha'awar abin da ya je yanzu kawai saboda sharaf na ainihin wannan daki Allah ta'ala ya ce mun sanya shi ya zanto masaba wato gurin komawa ga mutane gurin komawa ga mutane duk shekara suna zuwa kuma kowanne mutum a karan kansa zai so a ce ya koma yayi ta komawa har ƙarshen rayuwarsa kowa yana da wannan burin kowa yana da wannan sha'awar inda a ce za a ba mutum dama to lalle da mutane duka sun koma ƙasar Saudiya yanzu a ce kowa yana da damar ya je ya zauna a Saudiya ai yanzu daga yau a ce an ba da dama ga duk abin da ake bukata ga shi ka tafi ai gwanin ce to shikin na zama dan Makka da kai da iyayenka da ƴaƴanka da iyalinka kaf a bara koma Allah ta'ala ya sanya gurin ya zamto masaba linnas wa amnan kuma ya zamto wato guri ne mai aminci Saudiya Allah tabaraka wa ta'ala ya mata albarka irin abin da bai yi shi a wani guri ba Haramul Makki Allah tabaraka wa ta'ala ya gurin albarka irin abin da bai yi shi a wani guri ba gaba daya ina fata an gani yana da aminci Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya Makka ta zamto harami tun nan da ya halicci sammai da ƙasai ta zamto mai harami ma'ana haramun Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haramun ne ka yanke ƙayama ka sare bishiyar ƙaya a haramul Makki malamai suka ce tunda aka ce haramun ne ka sare bishiyar ƙaya ballantana wata bishiya aka kullun ka je ka sare ta saboda tsabar aminci bishiya ma ta samu aminci daga kaifi daga sara ba da ma a sare ta a harami bayan aka tsuntsaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa haramun ne Allah ta'ala ya haramta harami kada mutum ya kori dabbobi abin farauta da suke harami baka ganin tsuntsaye a harami ga sunan burjik saboda duk wanda ya buge tsuntsu ɗaya a ciki ya aikata laifi kwarai da gaske saboda ai haraman aminan ne haka Allah ta'ala ya sifata shi Allah ta'ala ya ce mun sanya harami wato mun sanya Ka'aba da kewayenta a matsayin harami gurin aminci idan mutum ya shiga harami to yana cikin aminci lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana yaƙi tsakankanin musulmai da wanda suke kafirai idan ɗaya daga cikin waɗanda suke ba musulmi ba sai ya gudu ya shiga harami to ba a kama shi gashi ba musulmi bane amma ya shiga harami saboda guri ne na aminci Allah ta'ala ya ce wa amnan kuma guri ne na aminci a wancan hadisin manzo Allah yake cewa bai halasta mutum ya sare bishiya ba ta wato a harami bai halasta mutum ya kore wata dabba ba ko ya kokarin farautar ta ba bai halasta mutum ya dauki tsuntuwa ba ya yi amfani da ita sai dai ya dauka ya ci giyar ina me wannan ya bashi haramun ne kaga idan kamar mu anan sai kaga tsuntuwa ai zaka iya dauka kana da zabi zaka iya dauka ka ce duk wanda ya ci giya in bashi to amma a can fa in ka dauka ba wai da niyyar jama'a ba ka zo ka aje ba wajefar da ka za a dade guri ka ba in ba wannan ba kai laifi babba sai dai ka bar ta inda take saboda aminci ma'ana kenan in zaka jefar da abunka a harami in zaka jefar da abunka a Makka to zaka zo ka same shi a gurin saboda tsabar aminci me aminci kuma zaman lafiya to dama rashin sa ne da mai mai a ce sace sace rashin aminci kenan ba a sata an samu aminci kenan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla Allah tabaaraka wa ta'ala yace kuri'i maqami ibrahim a matsayin gurin sallah maqami ibrahim din malaman tafsiri suke cewa maqami ibrahim shine dukkanin garin makka wai suka ce a'a maqami ibrahim ana nufin wato cikin haramul makki wai suka ce maqami ibrahim kuma shine duk gurin da ake zuwa domin aiwatar da aikin haji muzdalifa mina arafa gurin sa'i wajen tawafi wajen jamra duka waɗannan suna daga cikin maqami ibrahim haka wasu suka ce wasu suka ce a maqami ibrahim shine dutsen da aka sa a gindin ka'aba inda limami yake tsayawa idan zai jagoranci mutane sallah a ka'aba tunda limami zai tsaya da dai wannan dutsen ne a jikin ka'aba kace to nan gurin anan gurin annabi ibrahim alaihi salam ya tsaya yayin da zai gina ka'aba shi da dansa annabi isma'il wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna yayi addu'a ya ubangiji ka karba mana lokacin da annabi ibrahim ya tsaya domin fara ginin ka'aba a wannan gurin sai da kafafunsa akan dutsen da ya hau din kafafunsa sai da suka fito bayan shekaru aru aru idan mutun ya zo gurin zai ga wato zanan yatsin annabi ibrahim da kuma kafarsa akan dutsen wannan yana gwada lalle annabin Allah ne in banda haka ba wai zai taka dutse kuma zanan kafarsa ya fito sai dai annabawa so daga ga zanan kafar shekaru aru aru yawan tabawa da mutane suke sai zanto zanan ya bace amma dai dutsen yana nan wato harami wani sha'ani ne na Allah tabaaraka wa ta'ala wanda babu wani abu a duniya da yake faruwa ko kuma ya faru kamar irin abin da ya faru a gurin Hadral Aswad din nan da yake jikin Ka'aba din Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dutse ne daga cikin dutsuna na aljanna an dauko shi fari tas daga cikin aljanna aka zo aka aje shi a gindin Ka'aba amma zunuban mutanen duniya ya sa shi ya zanto bakin kirin shi yasa ba aka samu ka suna ne Hajarul Aswad ma'ana bakin dutse wannan gurin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya tsaya wasu malamai suke cewa eh lalle iya nan gurin ne inda ya hau kan wannan dutsen nan ne maqami Ibrahim to kuma da Allah tabaaraka wa ta'ala yace wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla kuriki gurin Annabi Ibrahim inda ya tsaya wajen ginin Ka'aba a matsayin gurin sallah malamai suke cewa to lalle wannan ya tabbata tun daga sha Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar a cikin sunnarsa cewa idan mutum yayi tawafi ya je ya raka'a biyu a maqami Ibrahim raka'ar farko ya karanta suratul Fatiha da kuma suratu al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun a ta biyu ya karanta suratul Fatiha da suratul Ikhlas qul huwallahu ahad idan ya karanta wannan waɗannan surori guda biyu shi ma kuma da yayi to kaga kenan umarnin cewa wattakhidhu min maqami ibrahim ibrahima musalla wato yin wannan raka'a biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara wasu qurra suna karantawa wattakhadhu ba wattakhidhu ba da fatahar kha wattakhadhu min maqami ibrahim musalla idan ka karanta wattakhadhu to zai zanto khabar kenan ma'ana kuma sun riki ya zanto siga ta labari kuma sun dauki maqami ibrahim a matsayin gurin sallah idan ka karanta shi da wato da kisra wattakhidhu ya zanto umarni kenan wattakhidhu kuma ku riki inda annabi ibrahim ya tsaya domin ginin ka'aba a matsayin gurin sallah wattakhadhu sun dauki sirriki inda annabi ibrahim ya tsaya domin ginin ka'aba a matsayin gurin sallah ina fata an gani in aka yi fataha yana nufin khabar in aka yi kisra kuma yana nufin ne al'amr wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wa aidna ila ibrahim Allah tabaaraka wa ta'ala ce min ya alqawari mun alqawaranta wa annabi ibrahim da isma'il yana daga cikin wato balaga ta Al-Qur'ani mai girma musamman kuma yana daga cikin wato wasu mumayyizat na suratu al-Baqara shine ga Annabi Ibrahim a wannan sura ya kuma zo sunansa a wannan surorin a cikin Al-Qur'ani mai girma amma yanda aka rubuta sunan Ibrahim a suratu al-Baqara ya sha bamban da yanda aka rubuta sunan Annabi Ibrahim a Qur'ani gaba daya iya na suratu al-Baqara daban ne kawai shine duk mai karatu zai karanta Ibrahim tare da me da maddi wannan jan ya din Ibrahim amma kuma babu ya din duk inda aka rubuta Ibrahim a cikin suratu al-Baqara babu ya amma duk mai karantawa kuma zai karanta Ibrahim wa ahidna ila ibrahima kaga babu ya din idan kuma mutum yana rubuta suratul baqara yana rubuta ayoyin cikin suratul baqara ya rubuta da ya sai a ce a wannan ba khatul usmani bane ba haka khatul usmani yazo rubutun qur'ani ba a cikin suratul baqara gaba daya ba a rubutawa da ya a khatul usmani amma a sauran surori kuma ana rubutawa da ya to lalle wannan yana daga cikin balagatul qur'an kuma yana daga cikin mu'jizat na alqur'ani wanda idan baka lura ba za ka yi ta karantawa tsammanin kama akwai yawo domin da yawa za ka ga mutane ba suka ma an kara cewa Ibrahim a suratul baqara babu yawo alhaji kuma babu yawo ina fata an lura an gani wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahhira baitiya cewa ku tsarkake daki na mana ku tsarkake ka'aba ku tsarkake haramul makki annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sa akwai wata mata tana share masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama tana sa turaren wuta ta sa turare a rika jin kamshi cikin masallaci sai ta rasu da ta rasu musulmai sahabbai suka je suka mata sallah aka je aka yi janazar ta aka sa ta cikin kabari an yi kwana biyu manzo Allah ce ni ina wannan matan ne mai share masallaci ta sa turare ina sai ya rasu ai ta mutu manzo Allah ce ya ba ku sanar da ni ba to ku kai ni kabarin ta mata sallah su suna ganin cewa ai ba wata bace da za a ce sai an sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mata sallah to manzo Allah ya nuna girman sha'aninta ya je har kabarin ta ya mata sallar gawa tana cikin kabari lalle matsayin ta ya kai a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi mamaci har kabarin sa ya mata sallah lalle matsayin ya kai wannan yana gwada me wato sha'anin sharar masallaci dama Bahaushe yace in ma baka yi ta masallaci ba za ka yi ta kasuwa ya zo cikin hadisi cewa muhur wato sadaki na hurul ain shine sharar masallaci ma'ana wanda yake yawan tsaftace masallaci kamar yana bayar da sadakin matan gidan aljanna ne lalle sharar masallaci yana da girman sha'ani kenan masu sharar masallaci lalle suna kan al'amari mai girman yanayi kwarai da gaske amma mutane ba ɗauki wannan a matsayin wani babban aiki ba ya ce alhaji wane ko malam wane shi ba shi ba share masallaci tunda shi alhaji ne ai ya ce ba za ku share masallacin nan ba tunda shi alhaji ne shi mai kuɗi ne ba zai share masallaci ba kenan yana da kuɗin da zai biya sadakin in zai aure a duniya amma ya ki biyan sadakin hurri inkin wanzama an tahira baitiya li ta'ifin ku tsarkake daki na ga masu tawafi su waye a ta'ifin wato su ne waɗanda suka zo yin aikin hajji ko umara ko suka zo yin tawafi wal akifina wannan akifinan wasu malaman tafsiri suke cewa ana nufin mazauna a ta'ifina ana nufin wanda suka zo daga wasu garuruwan domin yin aikin hajji ko domin yin umara al akifina kuma ana nufin waɗanda suke mazauna harami mazauna garin makka su ne al akifin domin al'uku wato shine mai da hankali ko zama akan abu zaman dirshan saboda ana cewa akif a matsayin wanda ya zauna akan wani abu yana ta aiwatar da shi al'akifin kenan ya zamto me wanda suke zaune a garin makka ku tsarkake daki ku share shi ku gyara ka'aba ku gyara harami dan masu zuwa kuma ku gyara harami domin wanda suke mazauna gurin ko kuma wal akifin wasu ke cewa ana nufin masu yin wato itikafi masu yin itikafi kamar yadda ake a ƙarshen Ramadan war ruk'a'i sujud da kuma ruk'a kaga bambancin buniya na kalmomin ruk'a wancan kuma aka ce sujud amma duka dai wato malamai suka ce ana nufin masallata kawai ruk'a'i sujud ma'ana masu yawan ruku'u masu yawan sujada ma'ana masu yin salloli a cikin harami harami Allahu tabaraka wa ta'ala wato ya masa kima kamar yanda bayani ya gabata lokacin kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zanto an turo shi ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawa suna bewa harami wato kima tunda su ma a lokacin wanda suke ba musulmai ba ma akwai gumakan su dewa a cikin harami to sai ya zanto su mazauna makka din su ne masu kula da ka'aba din to annabi ibrahim alaihi salam kuma shine wanda yazo ya rayar ya kafa magarin makka matarsa hajar ita ta zo ta haka ta tona ruwa domin ta bai wa danta isma'il dan annabi ibrahim kenan wannan ita ce bi'ir zamzam rijiyar zamzam wanda babu irin ta duk duniya annabi ibrahim da wannan dan nasa isma'il suka gina ka'aba saboda laraba da suka taso sai zamto gida kaza su suke lura da ka'aba suwane suwane su ne masu sharewa suwane suwane su ne masu ba da ruwa idan bako ya zo suka raba ayyuka wane ku ne masu ba da ruwa a ka'aba suwa a wato a harami suwane ku ne masu share ta har yanzu kuma waɗannan bani shaiba su ne gidansu yake kula da ka'aba a cikin ginin ka'aba suna da wani sunduk suna da wani akwati a cikin ciki din fa wanda suke suna tara turare masu kamshin gaske da abubuwan goge ka'aba idan lokaci za su zo su bude su dauko abin sharewa su goge ta su shafa mata turare ta zamto tana kamshin gaske yanda suke yi abin ya zamto kamar wani kusa ne ya ce to kuma ku nuna ba saboda ka yanda suke shine idan wannan ya mutu to a zuriyar sai a ga waya fi yawan shekaru sai a ce to kai ne sadinul ka'aba kai ne mai kullun ka'aba wani idan shi ma ya mutu a duk zuriyar ba wai a ce ƴaƴan wani ba a'a wanda ya fi yawan shekaru kawai shi za a biyo makullin har yanzu kuma waɗannan mutanen ne a nan za mu takaita saboda lokaci ya yi a shi tun ɗazu abinda na fassara mana daidai Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta min subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar